بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشهد درس منا أكو أتجن واتو درس هذا متي أشره للتاف النخبة الفكر نا الإمام العلامة الحافظ ابن حجر الأسقلاني على تعالى يجنس مبا من تاب منا أتجن muna magana ga hadisi wanda ke wato ya mana tarifi na hadisi ingantacce. Malaci wa khabar al-ahad bi naqli adlin tam al-dhabt muttasil al-sanad wa ghayra mu'allal wa la shadh huwa sahih li dhatihi wa yatafawatu rutabuhu bi tafawut hadhihi al-awsaf. Yayin magana kan cewa hadisi ingantacce shine wanda adalin marawi zai ruwaito, yana da cikakkiyar hadda kuma isnadarsa sadajje bai yanke ba, wanda kuma hadisin babu illa a cikin sa, sannan kuma babu baudewa. To anan mun tsaya a inda malami magana ce ghayra mu'allal, babu illa a cikin sa. Zamu tashi inda yake cewa wala shadhin, sannan kuma sai mu ci gaba da abinda zai biyo baya. Malami yace wala shadhin kuma idan hadisi ingantacce ne amma bai baude ba, hadisin shardin inganci shine wato idan bai baude ba. Wato abin da yake nufi shine kai zama wani rawi ya baude, ya fita daga abin da amintattu aka saba ji suna wato ruwaitowa. Su sun ce kaza, shi kuma sai yake ruwaitowa daban da yanda su suke ruwaito shi, wato ya saba musu. A same shi yana dacewa da su koda wato amana ce, ba waje lafazi ba, koda amana yana dacewa da su. Sannan kuma kaga wannan shine wato ya zama shi thiqa ne, shi a karan kansa rabin, amma kuma ya dace kuma da sauran athiqat ɗin uwansa, kare saba musu. Sannan kuma ka a sami wannan ashadu kuma yana maganan wato da ma'anan tafafada shuhub, yana maganan wato ma'anan shuhub faffadan ma'ana, ba wai tsokakkiyar ma'ana na abinda al-hafiz zai zo ya faɗa maka nan gaba ba. Yana magana wato a samu dai kuskure, kada ya zama hadisi ne na kuskure wanda yake a cikin shi ya baude, ko dai shi ingantacce shi wato amintacce ne ya sa a sauran amintattu, to kaga ba za ka karɓi riwayansa ba. Misali Malik da zai ruwaito hadisi daga Zuhri, amma ya saba Ma'mar, ya saba ma manyan malaman ɗaliban Zuhri, kaga duk wannan ba zai sai saba za a shi ba za a karɓa ba, da shi amintacce ne kuma an san cewa shi din wato kafaffe ne, kuma bal huwa athbatun nas fi Muhammad ibn Shahab az-Zuhri rahimallahu al-jami. Sannan kuma ya zama wato a cikin hadisin nashi babu wata nakara da za ta gadar masa a tunkuɗa hadisin, wato ya zama ya zo da wani hadisi bambaran kwai haka, ba a saba jinsa ba, kuma bai kama da wato haske na annabta ba. Ya zo da wani hadisi da zike nuna wato aka san abin da aka san mazala a kan shi. Hadisi yana magana kan zalunci, mazala ba zai zalunci ba. Hadisi yana magana kan wato halatta wani abin da aka san cewa shi asalinsa a addinin musulunci asalin nan abu ne an san shi haramun ne, kamar a ce ya halatta shan wani abin da ke ba halal bane, ko abu da ya kama da wannan. Kaga wannan to akwai nakara, to in ya kawo ya sabu zuwa wani hadisi aka samu nakara, to ba za a karba ba. Asalalle babu yanda za a yi, babu abin da ke fitowa a bakin mazala sai gaskiya, babu yanda za a iya faɗin magana wacce take duk mumunai za su ji ta musu wani iri. Wannan mumunai ake magana ba wai kawai yanzu don ji kawai hadisin ya shata hankali na ba, dama hankali ba, ana maganan hankali mutum ɗaya da ya ku ba, ana maganan wani hadisi da zai zo ya sa'a wa sauran hadisan mazan Allah, ya sa'a sauran abin da a kan shi ta koyarwa a dunkule. Kusan akwai wasu abubuwa da kansu ya ta koyarwa, mazala ya ta koyarwa mai adalcin Ubangiji, kamar shi kansa wato gaskiyan annabtansa kamar cewa babu annabi zai zo bayan shi to zama ta misali a samu wata rubaya da za ta zabbata na nema ta kwance wannan to kaga ba za ka karba ba wannan akwai na kara a cikin ko kuma ya zama akwai wata rubaya da za ta taba wato aljanibul muhammadi za ta taba wato janibin shi wato shi kanshi wato mataba na ma'aikin shi kansa kaga wannan rubaya zai wala karbe ta saboda akwai na kara a cikin ta nan ba ina maganan wai ta taba wajibin a'radul bashariya ba akwai a'radul bashariya wannan abu ne sananne an san shi amma ana abin da nake magana shine ya zama na wato ta nema ta taba wani janibi na aljanibul muhammadi wata kila ma hayya taba wato annabcin sa ko abin da ya kama da wannan to bazan abu zai faɗa wannan maganan ba sannan kuma ya zama shi kan shirawun babu wato at-tafarrut ya zama wato wani wanda yake shi ba wani wankakke bane malaman hadisi ba su gama wanke shi ba su gama fahimtar shi ba wataƙila majhul ne ma ko kuma maƙila da'ifi ne sai ya zama ya kadaita da wani hadisi da zama hadisi a bakinsa ko ake jin wannan hadisi din to shi wannan ba za ka karba ba duk wanda ya shiga cikin ashurut wato kaga ashurut shine mukhalafatu thiqa aw thaqa minhu to kaga wannan shi ma shadh ne wato thiqa ya zama ya saba masaran wato manya-manyan abin tattu sannan kuma daga cikin thika shi ne an yujat an nakara fil hadith shi ma wannan kaga shadh ne ba za ka karba ba daga shi daga ciki kuma akwai at-tafarrudu ar-rawi dha'if daga ciki kuma akwai wato at-tafarrudu kuma yanzu akwai wani rawi ya kadaita da wani abin da halinsa ba zai yiwu a ce shi kadai ya kadaita da labarin ba kamar Imam Zuhri mutum ne mai faɗan dalibai ilimi da faɗan ilimi yana da kuma dalibai manya da yawa to sai ya kasance duka suna rawaito hadisin duka shi ma yana rawaito hadisin shi Malik misali su Ma'mar da sauransu suna rawaito hadisin su Sufyan ibn Uyayna da sauransu suna rawaito hadisin duka to amma shi kuma sai aka ji shi na yin wani ƙari da su kuma a san jin suna yin ƙari kuma ƙarin nan wato a hankalce zai wuya ƙari ne da ake buƙata zai wuya a ce an ji su ba su kawo da ƙarin ba inda ƙari ya tabbata shi aka ji shi gana yin wani ƙari ta kishiyantar juna ba ƙari ta cika bayani ba akwai ƙari ta cika bayani ƙari na cika bayani wannan ba shi ake magana ba za a zo za mu zo insha Allah mu magana kan ziyaratul thiqa amma akwai ziyara wacce take ziyaratul ta'arud ce ziyara ce wacce take tana kishiyantar ita kanta asalin wancan ruwayanci to kaga wannan ba za ka karba ba yanzu ya kaita da wani abu da yake shi ya kaita da shi to wannan shi ne wato sharadi na hudu cewa wato dole a same shi a hadisi ingantacce kai sama wato an sama hadisin ya zama ya baude sannan sai malai ce afin wannan shi na biyar kenan ko yace naqlu adlin تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ نعم وانا شيء نبير شيء ذكر شيء ما لجتو ان اكا سامو وانا شرط هو صحيح لذاته وانا شيء حديثي ان كانت شيء اكران كانسا شيء ان حديثي ان كانت شيء اكران كانسا واتو شيء حديثي وانا ان ما لما حديث كتشي حديثي ان كانت شيء تو وانا شيء سكي نفي كما انا فدا مك انا ايه سامن حديثي وانا ما لما كان شيء دا سنني shi ya da tsanani a wajen rijal kamar Abu Hatim Ar-Razi ya da tsanani shi wata tsananin sa wajen wato wanke marwaita yana da tsanani kwarai da gaske to kaga ba wannan ake magana ba haka zalika wanda shi ba kasi ya dan sako kasa yana da sakaci kamar Imam Tirmidhi Imam Ibn Hibban Imam Al-Hakim da sauransu su sun in sako kasa ne su kawo wani sharadi wasu sharadin to amma kaga wadanda duka sun yi tafaji akan wadannan abubuwan guda biyar cewa naqlu adlin tamu dhabt muttasil sanad ghayra mu'allal wala shadh kuma duka an kawo sauran hadisan su da suke ruwaito ba ayu duk wadannan sharadin su suka fi yawa wadannan sharadin da ba aka saba musu to su ba su da yawa ba su suka rinjaye asalin hadisan nasu ba saboda haka wannan shine sharadi da malamai suka sallama mata kowa da kowa yace shine sharadi na hadisi ingantacce malai shi tafawut rutabuhu bi tafawut hadhihi al-awsaf kuma wato shi kan hadisi ingantaccen koda an samu wannan sharadi guda biyan to kuma mataki mataki ne ana samun wato dan bambanci na daraja, wani yana kimma, wani yana can tsololuwa wajen inganci, wani yana tsakiya, wani kuma yana dan can kasa. Saboda wasu daga cikin malaman wasu sun fi wasu zama amintattu, wasu sun fi zama kafe, wasu sun fi wasu kafewa, wasu wato wasu daga cikin malaman su, wani zaka ga shi amintacce ne amma kuma shi abu malam wane malam wane bai da wato tabbata, bai da kafewa, kamar wancan wanda muka faɗa wancan karatun Amr ibn al-Harith al-Madani al-Misri, wannan rawin tsarin Imam Malik dan Madina da ya kuma masa da zama, kaga amintacce ne kamar fe ne amma kuma yana da rauni ta fuskan ruwayan da yake da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, ya da rauni a wannan. To wani lokaci aka samu wannan malami amintacce, amma kuma sai ka samu kuma shi ya da wani malami daya biyu haka da shi bai kiyaye hadisansa ba, saboda haka yakan je yana yin kuskure. Misali misalin wato irin wannan tafawudin shi ne kamar Malik daga Nafi' daga Ibn Umar, Malik an-Nafi' an Ibn Umar, Malik an-Nafi' an Ibn Umar qimma ce wajen inganci, malamai suna sara ma wannan isnadin, suna son wannan isnadin. To haka samu kuma kaman Ibn Jurayj, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj, yana dan gaba da Malik kadan, to amma kuma sun yi musharaka, sun yi tarayya daga cikin malaman su, shi ma yana riwaya daga Nafi' daga Ibn Umar, shi ma kuma kafaffe ne, wato yana daga cikin amintattun almajiran Nafi', to amma tare da haka shi ruwayansa tana dan ƙasa kaɗan da Malik, saboda shi Imam Malik ana wato fifita shi a kan Nafi' an Ibn Umar, su uku ake fifitawa, ana fifita da shi da Ayyub as-Sikhtiyani da kuma Ubaydullah ibn Umari, to kaga kamar sun dan shi an ɗara Ibn Jurayj. Wato kasancewar shi wato abin da zai roce daga Nafi' daga Ibn Umar, mun ana magana a tafawuz ne, to shi yana daraja ta dan sama daga akan abin da shi Ibn Jurayj zai ruwaito daga Nafi' daga Ibn Umar. Kamar shi kuma Ibn Jurayj din ne shi bai ruwaito daga Ata Ibn Abi Rabah, kaga ya lazimce shi kusan ya san hadisansa. Kamar shi Ibn Jurayj din ne a sami wato wane yake da suna subhanallah na'am, to sunan nashi ya tafi na'am. Almuhim dai wato ana samun wato irin wannan wato bambancin kamar Malik da Anis Zuhri daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Abu Hurairah da kuma Laif an Zuhri ko kuma Al-Auza'i an Zuhri, kaga duka su waɗannan manya-manyan malamai ne, kowa ya sallama musu, ya kuma amintu da ilimin su, balle wasu daga cikin malamai sa cewa kamar Imam Shafi yana cewa Al-Laif afqahu min Malik, Laif ya ma Malik wato fikihu, ilimin fikihu, amma kaga anan wato Malik ya fi shi ingancin ruwaya daga Imam Zuhri, inda dukkan su amintattu ne, saboda haka to ana samun wato mataba ce ruwaya, wani lokaci ana samun at-tasawi, wani lokaci ana samun kuma mataba ta zama tafi wata ta yi kasama wata ta danyi kasa, kamar yadda na ce maka Malik da Ayyub as-Sikhtiyani da Ubaydullah al-Umari a Nafi', kusan ana cewa sun yi canja ras, wasu kuma lokacin malamai su ce su gabatar da Malik, wasu kuma su gabatar da al-Umari ko as-Sikhtiyani din, kamar yadda ake rubutawa daga Imam Ahmad ibn Hanbal. Sannan kuma akwai kaga kamar Malik da Al-Thawri suna ruwaya daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari, to kaga nan Malik yana da kwarjini, to amma dai kusan ka'a cewa an san jarasa a wurin nan gaskiya, saboda ko da Malik yana da kwarjini kuma Malik kusan malaman sa da mutanen Madina kusan ya fi kowa wato zama sabt a kansu. To amma Imam Thawri kai na ai Imam Thawri la yakadu jarihi min aqranihi ahad, kusan a cikin tsare kun sa zai wuya ku sama wanda yake baya shakkan sa, ma ko Malik ko Shu'ba ko waye, shi Amirul Mu'minin ne a wannan harkar, saboda haka shi kansa wato ba za ka iya gabatar da Malik Yahya ibn Sa'id al-Ansari a kansa ba, kaga kusan anan ka iya cewa an yi canja ras, da haka saboda haka dai wato a cikin isnadi ingantacce ana iya samun wato wanda ke can martaba ta sama koko martaba ta tsakiya ko martaba ta ta kasa kamar Malik annabi ibn Umar kaga silsilatul dhahab ni a wajen Imam al-Bukhari da wannan sa yana ganin kamar kace irin golden chain ne wannan wanda wato in ka samu wannan tarjaman ka samu wannan isnadin to kusan kai kawai ka shafa mata haka zalika a sami a kaman az-Zuhri daga Salim daga Ibn Umar wani Ibn Hajar ya fara a cikin nusa ya ce a sami kuma Muhammad ibn Sirin daga Habida ibn Amr daga Ali ibn Abi Talib haka zalika a sami Ibrahim an-Nakhai daga Alqamah daga Ibn Mas'ud wannan daga suna daga suna can kimba wajen wato inganci to kasa kasa kuma inji al-Hafiz ya ce shi a sami Buraida ibn Abdullah ibn Abi Burda daga kakansa daga babansa daga kakansa wato shi Abu Musa al-Ash'ari haka zalika Hammad ibn Salma daga Thabit daga Anas to kaga wannan su ma suna dan tsaka tsakiya wato basu kai wadancan da aka faɗa ba wanda suke dan kasa kuma kamar a samu Suhail ibn Abi Salih As-Samman daga babansa Abu Salih As-Samman daga Abu Hurairah to dukkan wannan kaga abin da yake zai tattara su a waje daya shine duk sun yi wato ittifaki a cikin abin da ake kira hadisi sahihi ilayya kai kuma sun abin da ya dan bambanta su shine a ce wane yafi wane inganci dan haka hadisin su shi a ingancin ma a sihha din ma to shi yana sama shi kuma wancan yana tsakiya shi kuma wancan yana wato daraja ta kurkusa to sannan kuma wani lokaci akwai abin da malamai ke kawo su ce sahhu al-asanid kamar da na fara maka ishara Malik an-Nafi an Ibn Umar wa Imam al-Bukhari na cewa wannan silsilatul dhahab ce to amma dai malamai da yawa suna cewa al-muhtamad a wajen malamai shine wato a daina cewa wannan isnadin yafi inganci baki daya kusan zai wuya duk wanda ya fada wannan kusan zai zama kamar bai dace ba kuma dai ya faɗi abin da bai da ilimin sa ya dan fi kusa a ce a gari kaza to wannan isnadi yafi kyau a gari kaza wannan isnadin yafi kyau a gari kaza wannan isnadin yafi kyau yafi kusa gaskiya akan a ce bai wa isnadi kaza tarjuma kaza ta tafi kowace tarajum da ake da shi wane daga wane ta fi kowace inganci wannan gaskiya wato wani abu ne da zai wahala ya sallama mata to sannan kuma akwai wani abin da su al-mutaakhirun suke kawowa wannan shi ne zama kamar kila cikamacin wato shi magana al-Hafiz suna magana akan wato asahhu sihah dangane da wato malamai da suka rubuta littafai to wani sharadi ne ya fi zama ingantacce asahhu sihah so wajen shi ne kamar mattafaq alaihi shaykhan abin da aka samu Imam al-Bukhari sun ittifaki sannan sai a samu kuma suna cewa saboda yanayin sharadin Imam al-Bukhari da kuma Imam Muslim da kuma yanda yanayin girman su a harkan nan yanda suka san wannan harkan abu na biyu suka ce man farda bihi al-Bukhari shi na sami abin da Imam al-Bukhari shi kuma shi ya kadaita da shi da Imam Muslim bai rubuto shi ba na uku kuma shi ne man farda bihi Muslim na uku ma shatu gairi kima min al-ulama wasu daga cikin malamai su da sharadin su ke zama shi ma ina kaman wato daraja ta hudu kenan kaga darajar su uku suna saman sa suka ce saboda wato yanayin wato girman su Imam Bukhari da Muslim sannan an fifita shi kuma wato sahih al-Bukhari abinda Bukhari ya kadaita daga da shi akan Muslim saboda shi Imam al-Bukhari yafi wato tsanani yafi cika sharadin sa yafi cika yafi kuma fi karfi ya kuma fi sanin wannan harkar akan Muslim kuma shi yana ya shaddanta wato haduwa ko da su daya ne da rawi da wanda yake rubuta zuwa gare shi shi kuma Muslim kawai ya iktifa bi mutlaqil mu'asara cewa kawai in an yi zamani shikenan wannan ya isan masa to haka dai su malamai suke faɗa kuma in ka duba cikin nusa al-Hafiz kusan wannan ya tafi akan wannan abin da na faɗa maka guda hudu ya ce a sami asahhu sihah shine kamar abin da Bukhari da Muslim suka ittifaki sannan abin da Bukhari ya rubuto shi ya rawaito shi kadai sai abin da kuma shi Muslim ya rubuto shi kadai sannan kuma sai abin da sauran malamai suka rubuto duk da wannan gaskiya rabewar to akwai nazari a cikin ta kusan wato nazari kyakkyawa da la'akari kyakkyawa zai kwance ta. Shi yasa zamu ga wasu daga cikin malamai da yawa sun shuri da wannan wato rarrabewa na guda hudun da Ibn Hajar yayi a cikin nusa da kuma wasu daga cikin malamai. Akwai kamar Ibn Humam al-Hanafi yake cewa man qala asahhu al-ahadith ma fi sahihayn, duk wanda yace wato hadisai da suka fi inganci shine hadisin da suke cikin wato sahihayn, sahih Bukhari da Muslim. Thumma man farada bihi al-Bukhari sanan abinda Bukhari ya kaita da shi, thumma man farada bihi Muslim sanan abinda Muslim ya kaita da shi, thumma mashtamala ala shartihima sanan kuma sai na hudu shine abinda wato ya kunshi sharadin su, tahakkum ne ce kai wanda cika baki ne da kuma yin bankan bankan. La yajuz taqlidu fihi bi halatta ma abi wanda ya faɗa haka ba, idh al sahiyya laysa illa li ihtimal ruwati ala shurut allati i'tabaraha. Saboda abin da yake cewa idh al sahiyya laysa illa li ihtimal ruwatiha ala shurut allati i'tabaraha. Saboda ingancin da ake magana anan kawai saboda su ma wato ruwatin wanda suka ruwaito wannan hadisin sun wato kunshi sharadi ne da aka da su wato Imam Bukhari da Muslim suka yi la'akari da shi. In dai kawai abin da yasa aka su aka sallama musu shine wato saboda sun yi la'akari da wato rijalu sanadin su mazajin isnadin. To fa idza furida wujudu tilka shurut, idan aka sami irin wannan sharadai fi ruwata hadithin fi ghayri sahihayn, aw littafi wanda ba sahihayn ba, afala yakunu al-hukm bi asahiyati ma fi al-kitabayn ayna tahakkum. To kaga almuce yanzu abinda yazo a cikin wato sahih al-Bukhari da Muslim shi yafi inganci, ba kaga wannan kawai ba cika baki ne kawai ba, wanda kuma gaskiya wannan magana wannan shine daidai, saboda duk abinda wato imamu wani su Imamu Bukhari ya ruwaito a irin sharadin su, kamar mu ce Imamu Nasa'i misali, Imamu Nasa'i yana cewa ba shi yafi Imamu Muslim sanin wannan harkar, shi yana wato bigire ne na Imamu Bukhari su kansu da su Abu Zura da su Abu Hatim. To da zamu kadare Imamu Nasa'i ya rawaito wani hadisi da sharadin sa irin na abin irin waɗannan sharadai guda biyar da aka faɗa, sharadin inganci wanda shine kuma dai sharadi na Imamu Bukhari. To shi din ma za mu gabatar da shi akan abinda Imamu Bukhari ko Muslim din suka ruwaito da sharadin da bai kai wannan ba, shine abinda su Ibn Imam ke faɗa. Mu ce yanzu kawai saboda su Imamu Bukhari sun fitar da wancan hadisin nasu a wancan littafi da bai kai wannan sharadin ba, to kaga wannan cika baki ne kawai, cika baki ne, saboda abinda ake lura da shi shine zuwa a duba rijalul sanadin su kansu marwaitan, ba wai kasancewan shi littafin yana cikin wani kasancewan wato hadisin yana cikin wani littafi ba, abinda lura nan ba wai shi littafin ba, abin lura shine wato inganci din sharadin da in an cika shi, wanda su kuma sai Imamu Bukhari da Muslim su ne suka sharanta ma kansu, su kuma sauran kutubu sunan da sauran su sharanta ma kansu wannan irin wannan sharadin ba, su sun taro abubuwa wanda yake sharadin su ba shine su fitar da zallan ingantacce ba. Daga nan zaka fahimci cewa da ake yi ba Bukhari da Muslim kuma da su saka karu suke dauka, yayin kaman ana wato maida wani Bukhari ko Muslim wasu wato shafaffu ne da mai sun zo da wasu abin da sauran malai ba zo da shi ba haka bane, duk idan da Imamu Nasa'i shi ma ya ce zai yi irin sharadin su zai iya aikata haka, idan da Imamu Abu Dawud shi ma ya ce zai irin wannan zai yi irin haka, inda Imamu Tirmidhi shi ma ya ce irin wannan sharadin zai yi shi ma zai zama littafin sahih ne, inda sai Ibn Hibban su zo, to balle kuma sai Imamu Ahmad sai Isa Ibn Rahawiya da sauran manyan malaman su Imamu Bukhari da su sun fi su Imamu Bukhari fahimtar wannan harkar. In ana magana kuma a jalliya ne a ce wani lijalati shekhaini, kaga ba za ka hada Muslim da Imam Muhammad ba da Muwatta ne Malik da sauransu, ba za ka hada su da su Imam Bukhari ba, saboda haka su Imam Bukhari sun sami wannan haibance saboda su sun tsiraita littafansu daga dukkan wata ruwaya ta sun tsare littafansu daga dukkan wata ruwaya mai rauni, bal galibin hadisansu ma ingantattu ne, ba su fitar da hadisai wanda suke hasan ne ba, imma hasanin da zata yi ko hasanin da gairi, ba su da yawa in ka kwatanta da sharadin su da yafi yawa wanda shine sharadi na inganci. Saboda haka abu lura dai a wannan harkar ba a cewa shi sharadin Buhari ba, a sharadin ittifaqi su biyu, sai sharadin Buhari, sai sharadin Muslim, sai abu lura kawai shine wato isnadi ne. Sinadi din ya tafi akan wannan sharadai guda biyar, to shikenan, in bai taho ba shikenan kawai, shikenan to shi ma wato ya danyi kasa. Su as-sahihaini ana gabatar da su ne saboda cikan sharadin su, saboda sauran malamai su ba su lazimci inganci ba, su kuma sun ce za su lazimci inganci, wasu kuma sun ce za su lazimci inganci amma kuma sun kara wasu sharadai wanda su kuma suka yi sassauci, don haka sai ya zama basu ba a yi la'akari da littafan su ba kamar yadda aka yi la'akari da littafan al-Bukhari da Muslim. Sannan da ake maganar da aka yi na cewa za a gabatar da sahihu al-Bukhari akan sahihu Muslim, wannan kaga a dunkule kenan min haythul jumla, amma wani lokaci ana iya samun wani hadisi da Imam Muslim ya kawo wanda shi kuma yafi na Imam al-Bukhari inganci, wannan da ana samu irin wannan tafawutin. Mamu Ibn Hajar yayi wannan bayani a cikin An-Nusa, yake cewa za a iya samun wani shi wanda aka ce anfin shi kuma ya zo da wani abu a ɗaya-ɗayan wasu mas'aloli ko ɗaya-ɗayan wasu hadisai da zai sanya shi kuma a wannan bigiran ya zama shi an gabatar da shi akan shi wanda ya fidin, kamar shi Muslim a gabatar da shi akan wato ruwaya ta Imam al-Bukhari, saboda shi yafi kawo ingantacciyar ruwaya, ko kuma yafi kawo wato ruwaya wacce take sanadinta marwatanta sun fi ƙarfi. Sannan kuma ya kamata a fahimci cewa a nan ana maganan su aka ce rijalus sahih, su wannan shi sharadin su na sharadai guda biyar, ana maganan shi ita ma wato al-aglabiyya ciki ne, ana maganan galibin hadisan su akan wannan sharadin yake. Amma wannan baya nuna cewa kuma su ma an sami wasu daga cikin abubuwa da malamai suka nemi su yi musu gyara, ko kuma suka saba da su akan wasu rubutu, wasu daga cikin wato marwaita da suka fitar da hadisan su a cikin littafan su, kamar Bukhari ya fitar da hadisin Ibn Bukair, ya fitar da hadisin Ibn Abi Uwais, wanda a wancan karatun muka faɗa cewa yana da yar sabuwa, amma kuma jin haka sai ya bar hadisin Abu Salih As-Samman. To da kamar malamai irin su An-Nasa'i, irin su Ibn Hibban suka wato nuna Imam Bukhari bai dace ba wannan abin da yayi, ka dauki ruwayan Ibn Bukair da Ibn Abi Uwais kuma ka bar ruwayan Abu Salih As-Samman, to wannan kwata-kwata kan ko kusa wato bai dace ba, saboda su Ibn Bukair da Ibn Abi Uwais gayan hadisin su shine zama hadisi hasan, eh hadisin su da zama hadisi hasan, amma ka saboda su din suna da yar matsala. Amma kaga Abu Salih As-Samman kawai shi amintacce ne, kowa ya yarda da amincin sa, illa iyaka da ya samu yar wata matsala, ya samu wata rashin lafiya daga baya wanda ya nemi ya dan manta hadisan sa, daga baya kuma hankalin nasa ya dawo, to wayo dan dalili ko zai sa Imam Bukhari ya kuma sai bai sanya wato ruwayan sa littafin sa ba, kaga wannan kuma lalle bai dace ba. Shi Ibn Hibban da su An-Nasa'i sun fi Imam al-Bukhari a gaskiya a wannan harkar. Sannan kuma wani lokaci ana iya samun kamar su sama su ma su danyi sassauci a wasu lokacin marwata, kamar Abdulkarim Ibn Abi al-Mukhariq, Imam al-Bukhari ya yi istishhari da shi, Imam Muslim ya fitar da hadisinsa a cikin al-mutaba'at insa, da haka dai akwai dama sassauci a cikin istishhadat da kuma al-mutaba'at, amma kuma duk da haka Abdulkarim Ibn Abi al-Mukhari kusan duk malamai sun yi ittifaqi akan cewa yana da yar rauni. Sannan Imam Muslim kawai haka ne zai ya fitar da hadisin Suwayd Ibn Sa'id al-Hadafani, Suwayd Ibn Hadis al-Hadafani nan yana da rauni, watakila Imam Muslim ya fitar da hadisin sa ne ya mai wato hujja da shi saboda ulu sanad din sa. Amma mutum ne wanda yake yana da rauni idan yayi fata hadisi daga haddansa, littafansa ingantattu ne, ta kila imam muslimi shi wannan abin ya bi amma dai ya samu rauni kuma ya tunga fitar da wasu hadisai wanda suke bara gurbi ba haka suke ba in an je an duba isnadin kuma za a ga isnadin tana takewa ne zuwa ga shi wannan Suwaid ibn Sa'id al-Hadathanin da daga cikin hadisansa da bara gurbi da ya fitar shine man ashiqa wa affa wa katama wa mata fa huwa shahid wanda yayi soyayya ya kame ya kuma boye soyayya ya mutu haka to ya mutu yana ya mutu ya matsayin wato wanda ya samu martaba shahada wannan hadisi ne na ƙarya hadisi ne na ƙarya mawdu'i ne din malamai sun yarda cewa wannan hadisi ba magana matsala bace amma kawai shi wato Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani ya dinga ruwaitan hadisin to shi watakila saboda yayi dogon shekaru san ya kashi ga 100 san da ya rasu to daga baya dai ya din talaqana tulqina fatalaqan annin ga laqana masa hadisi daga baya sai ya dinga karba kawai hadisi ya zo da ya makance daga baya sai ya dinga bashi wasu hadisi bara gurbi sai ya ta karba dan haka wato ibnu yahya ibnu ma'in da dinga kausa harshe akan sa ne wannan hadisin man ashiqa وعفى وكتم ومات فهو شهيد كتشوا لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدا شدا إلى دوشي إذا حول الماشي دا ناجنا دا يكيشي لو كتشي أي حلال الدم جلس يا حلال تأثب دا وإرغى حبري سيبرا قلبي دا دقباء أكادقا قلن ينا رويت ينا رويت هو تكاقا وانن دكا imam muslim ya fitar da hadisansa kuma yayi hayya mai hujja da shi kaga wato shi hadisan asihaini wannan sharidin su ana maganan galibin sharidin da suka taba akai amma banda kana iya samu wasu abubuwa da malamai za su yi musu ci su gyara wanda lokaci a same su su ne gaskiya su a shehan wasu lokaci kuma a samu su wadancan malaman su ne da gaskiya suke da gaskiya wallahu ta'ala alam sannan shi kansa abinda ake faɗa cewa imam muslim ya shaddanta maka shi al-mu'asara cewa iktafa bi mutlaqil mu'asara aka san shi wato al-bukhari da yake shaddanta al-liqa walau marra haduwa ko da so daya ne shi sharrin sa yafi wannan shi ma wannan ana maganan shartul adna ne ba wai shi kansa imam muslim galibi in ka duba galibin tarajum din sa da isnadin sa zaka ga hadisai ne wanda malamai duka sun yadda cewa ingantacce ne bal ba ma mu'asara bane kadai zaka ga akwai as-sama kai ba ma sama' ba zaka ga akwai al-mulazama daga ma hadisi kamar ma'mar daga zuhudi ba zaka ga babu su yaro to hadisai dama ta irin wannan tarjuma su kaga ba maganan ma kawai a ce wai mu'asara bane kawai sun yi zamani lalle kowa ya san cewa ma'amar dalibin zuhudi ne sai daga cikin wanda suka bankari ilimin zuhudi to banda kuma ma jin zuhudi dai kuma ya lazimce shi kamar Sufyan ibn Uyayna daga zuhudi to kaga wannan isnadin ya daga cikin kimma ya daga cikin wato isnadoji da ake da shi da suke kai gaya wajen inganci saboda akwai ijtima'i as-sama'i wal mulazamati wal itqan da farko wanda aka rawaito daga wajen sa akwai as-sama' yaji sannan kuma akwai al-mulazama ya lanci malamin akwai al-itqan kuma wato ya kiyaye wannan hadisi kuma yayin da ke bayarwa wato an san shi a mutacce ne wato kafi ne a harkar to wannan ina ganin wannan shi zai maka ban karshen wannan babin sai dai akwai yar dajiya da zamu sake yi game da hadisai da suke cikin as-sahihaini da kuma hadisai da malamai suke fitar da su ingantattu akwai abin da yake tasowa cewa dukkan hadisi ingantacce wannan sharai guda biyar da muka faɗa cewa hadisi yazo لما من نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ سما حديثي يا تشكا wannan sharadin to shi abin da yake cikawa yana fa'idantar da ilimi shine wato ya zama tabbas wannan Allah ya fadi shi ko kuwa a yana fa'idantar da rinjayar zato ne amma kila hakikanin al'amari matsalar ya fadi shi ba. Sannan kuma wannan shike kawo mu kuma ya zama kaman waye wato matsayin musulmai game da hadisin as-sahihaini. Shin hadisin as-sahihaini mutum zai iya rantsuwa da Allah ya ce duka mutum din hadisan bandabance isnadi ba, isnadi ba akwai yar, amma mu ce duka mutum din hadisan duka lalle manzo Allah ya faɗi shi, ko kuwa a dai sai dai ya zama galabtun banni rinjayen zato ne. To farko dai kafin mu ce zamu ansa wannan tambayar, akwai wani abin da muka faro shi a baya, al-ilmu al-yaqini ad-daruri da kuma al-ilmu an-nazari al-istidlali al-burhani al-bahthi kamar da muka faɗa a baya. To wannan islahin gaskiya islahi ne na mutakallimuna, istilahi ne na ahlul kalam, kasan wannan ilimi na kalam da ilimi na falsafa kusan babu wani ilimi da bai shiga ba. Wallahi wanda abin takaici shine a ce wannan ilimi ya shiga ilimin hadisi, ilimin ilmul kalam a ce ya shiga ilimin hadisi. Wallahi wannan abu babu dadi. Saboda duk yayin da shi yayin da aka samu wato ilimin hadisi, ilimin kalam ya shiga wani ilimi na addinin musulunci, to zai wuya kaga bai kawo wani suci zuwa ciki ba. To magana dai wannan al-ilmu al-yaqini ad-daruri da al-ilmu an-nazari al-istidlali al-burhani gaskiya wannan magana ce ta al-mutakallimuna, daga baya kuma malamai na usul fiqh na musulunci suka dauko wannan ilimi wannan lafazi suka yafa. Na farko al-ilmu al-daruri shine ma la yumkin daf'uhu, ce ba za ka iya tunkuɗe shi ba, what appeal yake gaskiyansa, wala tawaqqafu ala bahth wa ta'ammul wa nazar, shi bai dogara akan sai ka je ka bincika ka bi keke ba, shi kawai ai gaskiyarsa a fili take. Sannan na biyu shine al-ilmu an-nazari, shine abin da yake buƙatar sai kai nazari sai kai bincike. Suka ce to wancan kaga yana abin da ke faidantarwa, wancan na farko al-ali ad-daruri ne yana faidantar da wato al-ilmu al-yaqini ne na tabbas cewa haka yake, kamar a ce rana al-ilmu al-yaqini ce kowa ya san akwai rana, amma kaga shi abin da sai kaje kai bincike kai karatu ka sani. Suka ce to wannan al-ilmu an-nazari ne shi kuma yafi da dhanni, to wannan bai da wani fa'ida sosai. To al-hadith mutawatir shine a wajen suke cewa wanda baya bukatun wajen tabbatar da ingancinsa wajen a san wato amincin marwaitan da kuma haddansu duk da muka ce kuma wannan a wanda za a dogara da su wajen sanin hadisi mutawatir shine dai malamin hadisin, amma dai wasu suka ce to shi dai yana fa'idantar da yaqini ne, amma suka ce hadisai wanda suke daidai ku kawai an fahimci cewa an buƙatar ilimin hadisi aka ga sun cika waɗannan sharɗai guda biyar sun inganta. To wasu malamai suka ce sun tasiyantu da malaman wanda ilmul kalam din, suka ce ai la yusafadu minhu aw la yuqta'u bi sihhatihi fi nafs al-amr, ba za ka iya fitowa ƙara ka ce wai tabbas yana ya inganta zuwa wurin manzo Allah ba, sai daka ce kai wannan zanni ne, wannan wai zanni ne kai ana tsaye tsammani. Abin mamaki sai ka samu Imam Nawawi kuma ya karkata mu wannan maganan, sannan ya daga cikin wani abu da zaka dinga samu maskishin tan juna dabi'a maskishin tan juna. Babu wasu daga cikin malamai ba sa son wannan kalam din, Imam Nawawi yana ciki, babu al-Asyuti yana ciki, wasu daga cikin manyan malamai kuma sai ka samu kuma daga baya kuma sun dauko wasu daga cikin manganin su sun yi kane-kane. To kaga wannan shi zai karin da maka yanda wannan ilimi zama fitina na ilimi kalam din nan ba a san shi, amma kuma duk da haka zaka ga ana samun wato yana sadaɗuwa yana shigawa cikin ra'ayoyin malamai ba su sani ba. Imamu Ibn Salah Ash-Shahrazuri Ibn Salah shi ya akasin Imam Nawawi shi ya taba kan cewa hadisin da yake cikin as-sahihaini, to hadisin ya tabbas mazala ya faɗe shi, kanka tsaye zaka iya rantsuwa kace mazala ya faɗe shi, saboda ai al'umma ce ta ittifaqi akan cewa wannan maganganun manzon Allah ce, wannan maganganun manzon Allah ne, al'umma kuma ba za ta an riga an tsare ta daga ta ijma'i akan kuskure. saboda haka ba zai yi ba dole kawai zai zama ingantacce ne a hakikanin al'amari. Kuma wannan shine ra'ayin da Imam Ibn Kathir a cikin wato Ikhtisar Ulum al-Hadith insa shi ma yace wannan ra'ayin yafi karfi a wajen sa, kuma yake cewa ya kawo ra'ayin malamin sa Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yake cewa Ibn Taymiyyah yake kaito daga wasu daga cikin malamai cewa tun daga mutakallimu din ma da bare malaman hadisi su bu saba ba, malaman hadisi su bu saba kan cewa su hadisi in je ya inganta to tabbas manzo Allah ya faɗa ba, mutakallimu ne ake tsammanin wasu daga cikin malamai ake tsammanin za su iya sabawa. To shi ne Ibn Kathir yake cewa ya yi kaito daga Ibn Taymiyyah, yake cewa irin su Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki duka sun faɗa cewa hadisin ya inganta to kuma tabbas manzo Allah ya faɗe shi, ya faɗe shi da hadisi da aka samu al'umma ta karbe shi baki daya akan cewa maganar manzon Allah ce duk malamai sun karba, to lallai wannan hadisi ne da tabbas manzo Allah ya faɗe shi. Yace kuma wannan shi ra'ayin Al-Qadi Abdul Wahhab, shi ne ra'ayin Al-Sheikh Abu Hamid Al-Isfarayini, shi ne ra'ayin Al-Qadi Abu Tayyib Al-Tabari, shi ne ra'ayin Al-Sheikh Abu Ishaq Al-Shirazi daga Shafi'iyya, shi ne ra'ayin wato waɗanda yan Shafi'iyya kenan, shi ne ra'ayin kuma Abu Ya'la Ibn Al-Farra wa Ibn Zaquni da sauransu, Abu Al-Khattab da sauransu daga cikin Hanabila, duk shi ne ra'ayin Shamsul A'imma As-Sarakhsi daga Hanafiyya. Yace kuma wannan shi ne galibin maganan mutakallimu daga a cikin Asha'ira irin su Ibn Furak da sauransu. Ya kuma ce wannan wa huwa madhhabu ahli al-harith qatibatan wa madhhabu as-salaf 'ammatan, yace wannan kuma shine mazhabin malaman hadisi baki daya, kuma dama su ne umda. Wannan kawai an kawo su ne saboda kasancewa akwai malamai su ma da suka bi wannan ra'ayin, amma dai malaman hadisi a wannan babu su ne umda. Shine mazhabin su cewa duk yayin da hadisi ya inganta to ba sa shakka da hadisi da ya inganta, kuma al'umma duk da karbe shi akan cewa wannan maganar manzo Allah ce, to su ba sa shakka cewa lalle wannan maganar manzo Allah ce, kuma wato sai ya zama kamar yufidul ilmin kenan, wato sun tabbatar manzo Allah ya faɗe shi. Ibn Taymiyyah yake cewa kuma wannan shine mazhabi na magabata, kusan daukacin magabata, abinda aka san su da shi kenan, ba san su da aka san shi haka ba, kuma shine ma'anan wato abinda shi Ibn Salah kaga ya faɗa anan. Kuma gaskiyar magana idan ka duba wannan shine ra'ayin da bai kamata ma a karkace masa ba, saboda ijma'in al'umma ai yana bi wato shi kanshi wannan al'umma ta ijma'i akan cewa hayyun hadisi kaza maganar manzo Allah ce. To idan muka ce akwai kuskure a ciki ko kuma zato ake yi, to kaman kana cewa ne al'umma za ta iya haduwa kan bata, haka babu ya fada. Sannan kuma al'umma baki daya su ma za su bi wato ijma'in malaman hadisi wanda su ne wato ahlul dhikr a wannan babu. In malaman hadisi suka ijma'i suka ce hadisi kaza ingantacce ne, shi ma wannan kanka dai zaka to kace lallai wannan magana ce ta manzon Allah. Shi yasa al-Allama Ahmad Shakir a taliqin da yayi Ikhtisar Ulum al-Hadith na Imam Ibn Kathir yake ya faɗa cewa zahaba ghayruhum ila annahu yufidu al-ilm al-yaqini, wasu daga cikin malamai mutawal muhaqiquna kenan sun tafi akan cewa da hadisi in ya inganta to shi ma yana fa'idar sa ilmi ne al-yaqini, haka shi al-yaqini ma kira shi ba nazari kamar Ibn Hajar kira shi ba. Yace wa huwa madhhabu Dawud adh-Dhahiri, Dawud adh-Dhahiri to wannan shine madhhabun Dawud adh-Dhahiri wal Husayn ibn Ali al-Kalabisi wal Harith ibn Asad al-Muhasibi wa hakahu ibn Khuwayz wa hakahu ibn Khuwayz Mandad an Malik, ibn Khuwayz Mandad shi yake yayi kato wannan ra'ayin daga Malik, wa huwa alladhi ikhtara huwa dhahaba ilayhi ibn Hazm, shine ra'ayin kuma ibn Hazm adh-Dhahiri qala fil ahkam, ibn Hazm yake cewa a cikin littafin sa al-ahkam yake cewa وإن خبر الواحد العدد عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. ده حديث ياي انغانتا متن ايه يرويتو حدوا غا مزالة ترين ترين تو يا واجب تد علمي كيوا وانن للي حكا مزالة يا فليش تبس يا ان علم يغادر تو هم دول ايدا ايدا كيوا للي يتبجر غا مزالة كمان ايكي يهم شي مزالة ايكي دشي علمي دا ايكي دكا سنتبتا. To shine Ibn al-Allama Ahmad Shariki cewa to wannan shine gaskiya ne dukkan dalilai ke goyon baya abinda Ibn Hajar ne Ibn Hazm al-Dhahiri ya tafi kansa cewa hadisi ingantacce yana faɗi al-ilm al-qad'i ne, yana cikin asai yana cikin wato asaihai ne ko baya ciki, dan kasan akwai wanda ke cewa sai dai al-hadisi da yake cikin asaihai ne, muka ce wannan ba daidai bane, to yana cikin asaihai ne ko baya ciki, dukkan shi yace ilimi ne yaqini, ilimi ne dai yaqini, amma kuma ta fuskan sai an yi bincike, tunda ba zai yi kasan ilimi ne kasan cewa hadisi ne ingantacce da ya tabbata zuwa ga manzon Allah ba, sai ga malami wanda ya san harkar. To shi kuma malami da ya san harkar a wajensa, yayin da ya gama binciken sa, ya gama bai gama wato bin kirkirke, sai tabbata manzon Allah ya faɗe shi, to shi ba shakka cewa wannan magana manzon Allah ce. Je kawai ka kyale waɗannan mutakallimun da maganar da suke yi suna cewa suna rarraba ilimi tsakanin al-ilmu da azzan, su wani ma'ana suke nufi daban, ba ma'anar da mu muke magana ba. To kaga wannan shine abin da su malamai suke faɗa, kuma gaskiya ni da abin a hannuna yake, ni yanzu nake magana da abin ni a hannuna yake, da na ce ma dai a daina amfani da lafazin yaqini, daruri, nazari, istidlali a ilimin hadisin ma baki daya, kuma ana bai da a ce hadisi in ya inganta kamar yadda shi Ibn Hajar Ibn Hazm al-Zahiri ya faɗa, ce yuzibul ilma wal amal, a ce kawai idan ya inganta to yufidul ilm wal amal ya isa, a ce yana fa'idantar da ilimi da aiki. Kuma kaga ilimi aya ciki akwai wanda yake da ami da malami duk sun tarayya sun sani, kamar a ce manzo Allah an haife shi a Makka ya a Madina ya hijira, wannan duk kowa da kowa ya sani, mutum kace baka sani ba bai taso ba. Sannan akwai kuma abin da kuma ba zai yi mutum ya sani ba sai idan da ma shi ya daga cikin zaul qibati was sina'a, sai ya daga cikin malaman hadisi ne. Saboda haka dai a ƙarshe a gurguje mu dan yi dauraya a wannan matsalar, abin da yake ta hakiki, abin da yake wato yafi zama daidai shine hadisi ingantacce wanda al'umma ta karbe shi baki daya, karba baki daya a aikace ta kuma gazgata shi, to wannan kai tsaye zaka fito kace tabbas manzon Allah ya faɗe shi, kuma tabbas manzon Allah ya faɗe shi, babu wani sofanin kokonto, babu ko zato a kansa. Idan muka ce bai faɗe shi ba, kamar yanzu mun halatta al'umma ta tabbata ne akan bata, shi kuma manzon Allah ya ce la tajtami ummati ala dalala, al'umma ta ba za ta tabbata ba, ba za ta yi ittifaqi akan bata ba. To kaga wannan duk abin da kaga hadisin daga al'umma duka ta yi ittifaqi akan cewa wannan hadisin ingantacce ne, sababu yana cikin sahihul bukhari ko muslim ko ina ne ko ina ne ma inda ya inganta, to tabbas manzon Allah ya faɗe shi, tabbas manzon Allah ya faɗe shi, inda kaga al'umma ta yi ittifaqi kamar hadisan sahu, hadisan sallah, hadisan zakka, wannan ba yake kokonto wajen ingancin sa. Akwai masu kawo wani magana su ce to ai al'umma, kace al'umma ta yi ijma'i, kai ina kaje ka samu ijma'i, saboda ijma'i yanzu bayan wato asrul sahaba kace an yi ijma'i kusan kamar kai kariya, to amma ba haka abin yake ba, ba haka abin yake ba. Su daga cikin malamai irin su, akwai malamai da su ba su da inaya, ba su da damuwa da hadisi, kamar su Ghazali bai da wani inaya ga hadisi. Za a yi samun malami ya zama shi abin da ya sani kawai, irin su bulugul maram kawai, iya abin da ya kanta kenan, kuma ya zama malami shi faqihi ne. To wannan kaga shi dole ai ya zama ami a babin wannan babin, shi ba dan shi bai sani ba, ba ya zama a ce ba a yi ijma'i ba, saboda za a koma wajen malamin hadisi ne, shi ma yanzu ya zama ami, zai zama wato yana wato bin bayan malamin hadisi ne. Sannan daga cikin hadisi wanda yake ingantacce, akwai wanda yake duk sauran malaman hadisi dukkan su suka yi ijma'i akan cewa inganta. Kaga wancan muka ce al'umma, ya al'umma da malaman al'umman baki daya suka yi ijma'i cewa wannan maganar manzo Allah ne, to wannan ba yanda za a yi zama ƙarya. Sannan daga cikin hadisi ingantacce kuma akwai hadisi wanda duk malaman hadisi sun ittifaqi akan cewa wannan hadisin ba hadisi ne da manzo Allah ya faɗe shi, shine duk wani hadisi da amintacciyar wato daga amintacce isnadin sadajje ne zuwa ga manzon Allah, kamar galibin hadisan sahihaini, kamar galibin hadisan sahihaini da kuma wato hadisai wanda ake samu su a cikin as-sunan da irin wannan sharadin. To duk indiya duk malamai wato ahlul ilmi suka tafi akan cewa wannan hadisin ya inganta, to ko kuma ya haukan wannan sharadin, kamar hadisan ingantacce ake samu a cikin muwatta, cikin musnad Imam Ahmad, cikin sauran sunan da sauran su, to dole kowa ya yarda ingancin sa, kuma yanzu dole kowa ya yarda cewa wannan hadisin lallai a hakikanin al'amari, fi nafsil amri, manzala ya faɗi wannan hadisin babu wani kokantu akan sa saboda ku ijma'in malaman hadisi kamar ijma'in malaman fiqh ne akan kaza halal ne ko kaza haram ne ko kaza wajibi ne ijma'in malaman hadisi shi ma wato tsararre ne ubangiji ya tsare shi ba zai kawai su ijma'i akan kuskure ba saboda manzala ya ce al'umma ta ba za ta yi ijma'i akan kuskure ba ita kuma al'umma ta ba ta yi ijma'i akan wato bata ba ita kuma al'umma ta dogara ne da malaman hadisi kada ka kace malaman hadisi sun yi kuskure baki daya kuma bayan sun yi ijma'i kan cewa hadisan duk wannan hadisi kaza ingantacce ne to kamar yanzu kana cewa al'umma ta halaka Allah ta'ala kuma bai halaka mu da irin wannan mummunan wato zamiyar ba saboda haka shi ma wannan kaga yujibul ilma wal amal ba yanda za a iya zama kishiyan gaskiya dole ya zama ƙarya kenan dole ya zama gaskiya a haƙiƙanin al'amari a ce lallai manzala ya faɗi shi to akwai hadisi da ga malamai da sun yi ijma'i kan cewa hadisi ne ingantattu so shi wannan kaga shi ma wannan ba za a ce wai kawai ai ijtihadin malamin ne ba kaza 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 a inda sun yi ijma'i suka ce hadisi kaza ingantacce ne to dole mafhumi ya da cewa lallai wannan hadisin matsala ya faɗi shi abinda kawai malamai wani lokaci ke ɗan yin togaciya shine abinda malaman hadisin suka ɗan samu saɓani ana iya samun wani saɓani wani ya ce sahihi ne shi kuma wannan ya ce da'ifi ne kamar wani lokaci za ka an samu wasu malamai sun yi saɓani da wasu hadisai da al-Bukhari da Muslim suka sanya a cikin littafansu to kaga wannan abu ijtihadi a ciki al-ijtihadi fi sa'iq kamar Imam Dharqutni da sauransu ya da al-izamat wa tatabbu' da yayi ya dan bibici hadisai na wannan kaga galibi ma shi abinda shi Dharqutni da kuma sauran malami ma suke musu kaga ba fa suna ma kokantar mutum din bane a'a su tarajim ne ko wani abu wasu illa wasu wayayyu da sauransu ko kuma su ce dan me buku fitar da hadisin wani ba yafi inganci amma ba wai suna kokantar cewa shi hadisin wato bai inganta bane to amma haka din ma da shi za a samu wani malami sai sabani ce wannan kaza ingantacce ne ni kuma kai kace ingantacce ne ni kuma ce bai inganta ba da ijtihadi wato bayan kowa yayi bincike sai ya a wani abu ya bayyana masa to wani lokaci ya zama wato ni na furin jayin dalili wani lokaci ya zama kai kafirin jayin dalili ya zama naka ne daidai nawa ba daidai ba to kaga wannan akwai halamin mawardil ijtihadi wannan kaga ijtihadi yana iya shiga ciki kamar yadda ma ake samu ijtihadi a hukunce malamai su ijtihadi a hukunce a cikin abin da ba a samu hukuncin shi ƙara daga Allah da manzon shi ba ya zama akwai an ba da wato dama malami ya yi ijtihadin sa to kaga anan ba za ka kai tsaye ba za ka iya cewa wato yana fa'idin sa da ilimi ba za ka iya cewa tabbas wannan hadisin daga manzon Allah yake ba in duba da cewa abin yana wato yana kan wato gaba ne guda biyu gaban kuskure ko gaban cewa daidai to amma duk da haka wanda shi a binciken sa ya bayyana masa cewa wannan hadisi tabbas ya inganta to babu laifi shi ya kudu cewa wannan magana manzo Allah ce babu wani laifi ko kuma shi yake yana da rinjaya da tun cewa wannan hadisin manzo Allah ne babu laifi ya yi ringa aina aiki hadisi ya rinka jin cewa hadisi ne a rinjaya da tun shi yake jin cewa magana manzo Allah ce wannan duk babu laifi kamar hadisin bismillahi a alwala ba da bisa da sabani wajen maganar ingancin sa kaga duk wani wanda yayi ijtihadin da gaske ya bayyana masa a kasan haka to babu laifi a irin wannan wani abu ne da malamai za su dinga ƙara ma juna su sani kamar hadisi man masa zakar hu fala tawadda da ire-iren waɗannan hadisai wannan makoma kawai za a koma zuwa ga manyan malaman hadisin ne domin su za a dogara a san menene ya inganta me bai inganta ba kuma a ga hujjan kowa a ga kuma abin da yafi daidai amma dai kaga kamar da na faɗa masalan guda uku ce masalan ta farko a zama al'umma duka ta itibaki ka cewa hadisi ingantacce ne to a samu wani dan bana bakwai wani limamin gaba gadi ya zo ce shi bai yadda ba to wace izina da yaddan shi ai bai da hankali ne kaga duk wanda ya fito ya faɗa wannan magana bai da hankali ba za a sallama masa ba ko kuma a zama malaman hadisi duk sun ijma'i kan cewa wannan hadisin fa ingantacce ne malaman hadisi sun ijma'i shi ba samu wani haka gaba gari ya fito shi kaza 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 ko yace zai dauko wannan hadisin shi zai musu gyara ya samu zambiro aha wannan kaga yana bata baka sa lokaci zai je kawansa ne yake cewa bari yaje ya tunkuyi dutse dutse kaga zai kai kawansa kawai zai bata baka sa lokaci kuma zai ba masu hankali da masu ilimi dariyar kansa ai to amma inda ake akwai ijtihadi a ciki babu laifi in ce zan tashi in saki in yi wani hakiki gani shi ma yayin da aka hakiki bayyana gaskiyar ta bayyana to bai halta kowa ya saba ba bai halta kowa ya saba ba saboda shi kawai yana ganin shi tunda an yi sabani bari in nima in saba a in dai ya bayyana maka cewa wannan hadisin ingantacce ne to bai halta ka saba ba a daidai ku bai halta ka saba ba amma baka iya lazimta ma al'umma tunda ba kowa ne ya fahimci irin fahimtanka ba za ka ci gaba da kira ne wato kai ka kira abinda kai ka fahimta shi ma wani wanda yake fahimci aka sa ka ya ci gaba da kiranka ya wallafa littafi ya baje kullun dalilai ya kawo abinda yake ganin ya inganta hadisin ni kuma an kawo abinda nake ganin bai inganta ba haka idan ma duniyar ilimi ta gada hada min mawardi lijtihad saboda haka duk wannan shine da wato sharri da malamai suke bayarwa na inganci na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai hadisi ya inganta da waɗannan sharɗai kuma malaman hadisi suka ce ya inganta to babu wani wanda ya isa ya fito ya zai ce hadisi na bai inganta ba wannan hadisi ya zama wato dole za a yi aiki da shi a aqida ne a fiqhu ne a aikace za a yi aiki da shi a guduce-guducen zuciya ne a magance ne a aikace ne kowa sai ya aiki da shi kuma aiki ne abu ne wanda zai fa'idantar da ilimi da aiki ya fa'idantar cewa lallai manzo Allah ya faɗe shi ba wai zato ake ba sabani Imam Nawawi da wanda ya fi makamancinsa da wanda ya bi tafarkinsa na cewa wai akwai yawan kaza 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 wannan duk tasirin tuwa ne da wasu fadarrun mutane da bai kamata su zama su ne wato madogaran mu ba bai kamata kuma su zama su ne wato abin jagoran mu ba wannan wato abin jagora a wannan babin su ne malaman hadisi su malaman hadisi su ne suke iya fadin cewa kaza ya inganta kaza bai inganta ba Allah ta'ala ya ba mu lada abin da makanta je da abin da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana za mu tsaya nan insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu tashi hadisi na Hassan shi ma mu ga abin da malamai suka faɗa a kansa wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh